sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 16 ga watan Disamba. Yayin da aka kammala babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka, abokin aikin mu ya leka wurin taron inda shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai yi wani jawabi na musamman na bayan taron, inda zai mayar da hankali kan makomar demokradiya a Najeriya.
Wannan taro na tattaunawa da shugaban Najeriya zai ta'allaka ne kan irin nasarori da shugaba Buhari ya samu a zamanin mulkin sa cikin kusan shekaru 8 da kwashe yana shugabantar kasar. Kuma taron zai duba irin tasirin dokokin zabe da aka samar a wannan shekara da yadda za su saita zaben 2023 da sauran kalubale da ka iya kullo kai yayin wannan zabe.
Sannan za a ji cewa gwamnatin mulkin soja ta Burkina Faso ta sanar da janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a Burkina Faso sakamakon ikirarin da shugaban Ghana yayi a babban taron Amurka da kasashen Afirka a Washington. Na cewa Burkina Faso ta dauko hayar sojojin Rasha don yaki da ta'addanci a kudancin Burkina Faso. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim ka Almasi Garba da labaran duniya.
Kasar China za ta kashe dala biliyan 143 don yin fito na fito da matakin da Amurka ta dauka na hana ta samun magamin fasahar zamani na semiconductor. Za a yi amfani da kudin ne wajen samar da sassauci ga kamfanonin China da ke kirkiro manhajar chip don su iya kirkirowa da kuma haɓaka fasahar semiconductor din. Wannan na ɗaya daga cikin matakai uku da China ke daukawa a cewar masu lura da al'amura don kare kamfanoni masu sha'ani da fasahar semiconductor waɗanda ke haɓaka wagegen ɓangaren lataronin China. Wata gocewar laka da ta auku da asubahin yau din nan Juma'a a ƙasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai. Hukumomi sun ce mutane a ƙalla 17 sun kuma ɓace a wannan shiya ta ɗan kama wuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selangor mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin ƙasar. Mutane 10 ciki har da yara 5 'yan shekaru 3 zuwa 15 sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asubahin yau din nan Juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a Volksville wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa, a cewar ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerald Damanin. Mr. Damanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar Ukraine a yau din nan Juma'a, inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da daukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin dumama wuri a sassan kasar da dama.
Ibrahim ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da aka kammala babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka a cikin abubuwa na gefen taron, a yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wani muhimmin jawabi da amsa tambayoyi kan abubuwan da suka shafi kasar da kuma manufofin gwamnatinsa. Abokin aikin mu Mahmud Lalo na wajen taron, a don haka na tambaye shi ƙarin bayani akan wannan jawabi da shugaba Buhari zai yi, sai ya ce:
To zara da farko, kamar yadda kika faɗa a shimfiɗaki, wannan taro na tattaunawa da shugaban Najeriya zai ta'allaka ne kan irin nasarori da shugaba Buhari ya samu a zamanin mulkin sa cikin kusan shekaru 8 da kwashe yana shugabantar kasar. Kuma taron zai duba irin tasirin dokokin zabe da aka samar a wannan shekara da yadda za su saita zaben 2023 da sauran kalubale da ka iya kullo kai yayin wannan zabe. Shi dai wannan taro cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka wato USIP ce ta shirya shi domin a haska fitila kan Najeriya musamman kan tsarin demokradiyya sannan uwa uba shi zaben na 2023 da ke tafe da irin matsaloli da ka iya haifar da tarnaki kafin zaben lokacin zaben kuma bayan zaben.
Ta ya wannan jawabi na shugaba Buhari zai taimaka wajen sa duniya ta fahimci matsalar da Najeriya take ciki musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki?
To lalle kamar da na faɗa a baya wannan tattaunawa wani dandali ne da ba wai kawai za a bar shi shugaban Najeriya ya zo ya faɗi abin da yake so bane. A'a, akwai dama da za a ba mutane da ke halartar wannan taro su yi tambaya cikin zuhar da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zargin jami'an tsaron Najeriya da tauye haƙƙoƙin fararen hula. Idan masu sauraro ba su manta ba, a kwanan nan ne ma wato rahoto da kamfanin dalancin labarai na Reuters ya wallafa ya zargi jami'an na Najeriya da kashe yara a yakin da ƙasa ke yi da mayakan Boko Haram a can arewa maso gabashin Najeriya kenan. Batun da har ma'aikatar harkokin wajen wato ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yi bincike a kai. Saboda haka babu mamaki idan muka ji an bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa a wannan zama.
Shin kana ganin wannan jawabi da shugaba Buhari zai yi zai sa Amurka ta ƙara sanin halin da Najeriya take ciki wadda ƙasa ce da ta dogara da man da take samarwa?
To wannan tambaya taki tana da muhimmanci domin tattaunawar da za a yi da Buhari tamkar wato za a iya cewa jin waka ne daga bakin mai ita domin abubuwan da za a bujiro da su kama daga bangaren shi Buhari da sauran jama'a da za su yi tambaya a wannan taro za su zama kamar ma'auni ne wajen fahimtar matsalolin da Najeriya ke fuskanta kamar na tsaro da bin tsarin demokradiyya da yaki da labaran boge musamman a kafafen sada zumunta waɗanda wato waɗannan mutuwa sun cibe ta USIP da sauran ƙungiyoyin da ke kare tsarin demokradiyya na ciki da wajen Amurka za su yi amfani da su wajen ganin yadda za a tallafa wa Najeriya ta gudanar da zaben 2023 salin alin. Kada manta masu fashin baki dai na yawan faɗi cewa shi zaben na Najeriya yana da matukar muhimmanci ga nahiyar baki daya ba ma ita Najeriya kanta ba.
Shin kana ganin wannan jawabi na Buhari zai zama wata dama ga 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam da su kalubalance shi kan zargin da ake wa ɓangaren tsaron ƙasar na take haƙƙin ɗan adam a ƙoƙarin tabbatar da tsaro?
To lalle kamar da na faɗa a baya wannan tattaunawa wani dandali ne da ba wai kawai za a bar shi shugaban Najeriya ya zo ya faɗi abin da yake so bane. A'a, akwai dama da za a ba mutane da ke halartar wannan taro su yi tambaya cikin zuhar da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zargin jami'an tsaron Najeriya da tauye haƙƙoƙin fararen hula. Idan masu sauraro ba su manta ba, a kwanan nan ne ma wato rahoto da kamfanin dalancin labarai na Reuters ya wallafa ya zargi jami'an na Najeriya da kashe yara a yakin da ƙasa ke yi da mayakan Boko Haram a can arewa maso gabashin Najeriya kenan. Batun da har ma'aikatar harkokin wajen wato ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a yi bincike a kai. Saboda haka babu mamaki idan muka ji an bujiro da ire-iren waɗannan batutuwa a wannan zama.
Abokin aikinmu Mahmud Lalo kenan a tattaunawar da ne da shi kan shirin jawabin shugaba Muhammadu Buhari a nan birnin Washington DC. Gwamnatin soja ta Burkina Faso ta sanar da janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana na Burkina Faso sakamakon ikirarin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi a babban taron Amurka da kasashen nahiyar Afirka a Washington DC na cewa Burkina Faso ta ɗauko hayar sojojin Rasha wato Wagner domin yaƙi da ta'addanci a kudancin Burkina Faso. Abinda yake barazana ga tsaron Ghana musamman yayin da kasar Ghana ta yi allawa dai da mamayar da Rasha take yi a Ukraine. Wakilinmu Hamza Adam ya duba wannan batu kuma ga rahoton da ya hada mana.
Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali, in employing the Wagner forces there.
Wannan ne tsokacin da shugaban kasan Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya gabatar a gefen taron Amurka da wasu kasashen nahiyar Afirka a birnin Washington, a inda yake cewa
today Russian mercenaries are on our northern border.
A yau an darka dakarun haya na kasar Rasha a iyakokinmu ta arewa. Burkina Faso ta kulle yarjejeniya da dakarun haya na Wagner da ita tare da Mali. Ina da imanin cewa an baiwa dakarun mahakar ma'adanai dake kudancin Burkina Faso a matsayin ladan aiki. Darka dakarun a kudancin Burkina Faso mai makotaka da Ghana abin damuwa ne sosai, musamman a wannan lokacin da muka yi Allah wadai da mamayar da Russia ke yi a Ukraine.
Condemning invasion by Russia.
Lokacin da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya dinnan ya janyo tsami tsakanin kasashe biyun, a inda gwamnatin soji na Burkina Faso ta janye jakadanta a Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a kasar. Sai dai na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajin Ghana, Adib Sani, a inda na yi masa tambaya ko shin wannan al'amari kasancewa yana da nasaba da soji da ma yaki da ta'addanci, ko shin zai iya haifar da zaman dardar tsakanin kasashe bin ta fannin tsaro, a inda yake cewa
ya binna shugaban kasar ya fadi nan dai ya yi affect diplomatic relations already. Sun recall ambassador Burkina da ke nan, kuma sun samu ambassador mu da ke Burkina Faso, ya yi data yaddan da ke tsakanin mu da Burkina Faso. Already muna cooperate at different levels, muna share intelligence to a playing ga ya bata yaddan da suke da shi a cikin mu, kuma ya affect diplomatic relations in Ghana da Russia.
To ko me ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin maido da karfin halaka da ita tare da makociyar ta Burkina Faso, Excellency Musa Sharif na Layya, tsohon jakadan Ghana a kasar Gini?
Kowa ne yana cin gashin kanshi, kowa is a sovereign state, kuma kowa da hanya ya bi wanda yake so a wurin sha'ani na harkar duniya. Wani sai zanuna wani na bi yamara Russia baya, wani yamara American baya. To amma tunda abu ya riga zama haka, tunda ya kamata kana gani tunda har ya sa isa kasar Burkina ta janye jakadan ta ke Ghana, to maza ya kamata a fidda tawaga ministry masu harka da kasashen waje, su aje a zauna da shugabannin da ke can, su a gwada musu da mafukan abin da yake gonsu a samu adaita domin rigima tsakanin ga makauci da gaskiya ba dadi.
Sai dai ko na tuntubi Honorable Hamza Amadu, shugaban majalisar tsaron Boko, wato yanki mai iyaka da kudancin Burkina Faso, a inda nayi masa tambaya ko shin suna da wannan labarin, a inda ya tada baki yana mai cewa kwarai kuwa amma su kuma suna daukan nasu matakai domin hana yunkurin shigar yan ta'adda a Ghana muddan an koro su daga Burkina Faso.
Mun doki wannan mataki kan da zamu iya mu protect wannan abubuwa from insurgents and su shigo muna Burkina.
Wasu al'umman kasan ko suna bukatan da a hanzarta daukan mataki.
Sunan Abdul Muhammad, taba ganin ta'addanci ba yan Burkina ga muna share border, kai yanzu kuma da an takura ma yan su wannan yan ta'addan mu da su kuma na share border su samu su shigo muna cikin gari, don mu gaskiya mu ba mu taba ganin ta'addanci ba. Isa don Allah ya hankuri a doki mataki. Kai salamu alaikum.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams, kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan.
Ga rahoto na musamman. Shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya ziyarci kasar Amurka kasancewan nonitin kasar ta Amurka ta umarci duk shugabannin nahiyar Afirka da su halarci taron da za a gudanar tsakanin Amurkan da kuma kasashen Afirka wanda ne sa shugaba Biya wanda ya kwashe sama da shekaru 40 a kankalin mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ya jira a wannan taron domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen canja akalin tafiyar da ita Amurka take yi da kasashen nahiyar Afirka ta bangaren diplomasiya, tattalin arziki da kuma bangarori daban-daban. Wannan ne yasa na hira da waɗansu masu fada'aji a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ta bangaren 'yan siyasa da kuma shugabannin kungiyoyin al'umma da waɗansu waɗanda suke sanya idanu akan harkokin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ko ya suke ganin wannan ziyarar aiki da shugaba Paul Biya ya kai wata irin nasaba da a samu ga irin tattaunawar da muka yi da su.
Da mamaki ƙasa kamar Amerika wanda take gadara tana mai buga jirgi akan cewa ita ba ta wani harka ko wani hurɗa da wata ƙasa wanda ba ta demokrasiya ta yadda ta kasance kamar ƙasar Kamaru da Bolivia yake nan a mulki shekaru 40 suke shi ma sun gayyace shi a cikin kasashe masu amfani da demokrasiya. Kaga dole a yi bincike akan wannan al'amarin a gani domin babu wani bayani sai da an yi bincike an gani. Yanda ka faɗan ɗin dai babu laifi, na ji maganan ka, na ji tambayan ka, ba zan yi bincike a kai. Amma gaskiya kafin so mai kam kasancewa wato shi yakin Ukraine nan wato Russia ta juya al'amarin duniya din gaba daya, wato America ma suna neman gindin sama a Africa, za su yi amfani da duk irin abin da za su yi, duk irin makaman da suke da shi na amfani da cewa kasashen Africa su kasance suna hulɗa da su. Wato yanzu su ma dai suna so su American da yake sun riga sun mallaki bangaren Europe, to su kuka kuma cewa Europe din ta kanta ma a gindin Africa take rayuwa. Rasha kuma yanzu ta zo tana shiga Afirka ne da ƙarfi da yaji, to dole ne Amurka ita ma ta daga kai ta nemi abin da take so ta san matsayinta ita ma a ƙasar Afirka.
Zamanin ƙarya ya wuce, zamanin kuma rashin cika alƙawari ya wuce. Yanzu tafiyan da ake tafiyan cika alƙawari ne, da kuma tafiyan da in mutum ya isa ne ko kuma ya rashi. Yanzu da masu shi ake aiki kamar a dama da masu shi ake aiki, amma ƙarya ne yau an kai wudarin kasashen Afirka diwa da ƙarya. To shi ne kaga Allah ya turo masu cika alkawari, suka zo yanzu suna cika alkawari. To kaga mala awali yanzu dole ne da wuta suka ce wai idan kiɗa ya canja dole rawa ma ya canja. To idan suna da kuɗin za mu gani. Ka san yanzu wuta suka ce idan mafaɗiwawa ne majibawa ba ne. Wato shi ne misali abin da nake son faɗa cewa yanzu idan za su ba da kuɗi, idan za su kawo taimako, idan za su ba da gudunmawa, duka muna jira kuma ƙanƙanin lokaci ake bukata. Idan ba za su cika ba, ba za su sauraro ba, sai a sauraro masu cika alkawari. Yanda masu cika alkawari yake magana ba lawan da kuma masu faɗan gaskiya ba masu ƙarya ba. Ka san dan nan dura yiwan ƙarya ka riƙa yi, ana nuna cewa ana da ƙarfi na burga, ana burga kawai. Yanzu kaga kuma ba burga yanzu, in ka iya rawa ne ka fito ka taso ka taka rawa. To Allah ya sa da malawal, Allah ya sa su ma shugaban Amurka su gane, Allah ya sa da yake sun kiro wannan taron, Allah ya sa kuma su cika alkawari. In ba su cika alkawari kan bayi da su, domin mun yi hankali malawal. In da ma kunnen mu na toshe ne, mun wanke kunne, yanzu muna ji da kyau. Idan ma da ba mu da hankali ne, yanzu an sa ƙarya ya sa mun yi hankali kuma mun waye.
Gama sun ga cewa shani ya dagule, sun ga China suna shigowa Afirka, sun ga Russia na shigowa Afirka. Irin wannan taron ba na farko ba ne, Barack Obama ne ya soma, yau zai na zaman shekara 8 kenan ya soma wannan, inda Biden ya ɗauka, Biden ya bai kula da shi ba. To yanzu abu na nema ya kubuce musu, sun ga Russia na shigowa, shi ne suka yaudare mu don yaudara zance ma cewa wannan kungiyan an hada ne biyu, kuma don na Biden na farko ne, wannan na biyu a taro. Ai kaga wanda suke bin bayan Russia ai ba kira su ba, kamar Mali, Burkina da Gine. Ai ba kira su ba. An kira waɗanda ba su samu matsala ba, wanda su ba wuya sun kubuce sun koma hannun Rasha. Shi sa kaga suka kira mu don su yaudare mu cewa ai a kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ma za a yi ba Afrika kujera ɗaya. Kali na farko, na biyu kuma suka yi maganin cewa game da yaƙin Ukraine nan ya sa cewa hankalin mutane ya tashi, akwai rashin jituwa, kuɗi baya fita ta daɗi, ba a shiga ta daɗi, abinci ma shi ma kansa ma ba a samu, duk wannan za a tattauna. Kuma an tattauna suka ce za su duba su gani me yake gudanawa. Duk wannan maganganun nan don ƙasashen da suka saurata su dafa wa Rasha bayani su komo. Shi sa daga baya sun buri cewa za su ci gaba da taimako, za su ci gaba da taimaka Afrika. Duk waɗansu masu ƙananan matsala za su taimaka, amma a kafa demokrasiya. Suna bukata a kafa demokrasiya, don ba demokrasiya shani da zai ci gaba ba. Amma duk ƙarfin wannan a kare kar China ta shiga, kar Rasha ta shigo, shi ne ainihin ma wannan muhimmin taron.
Wannan taro da kasashenmu na Afirka suka je a America, wannan taro mu a wurin mu tamkar taron zuciya ne babu shara, musamman ma a ce kasan Kamaru, wanda shugaba mai cikakken iko ya kwashe akalla shekara 40 yana mulki, wanda wannan taro musamman kamar kasan Kamaru da sauran kasashen nahiyar mu Afirka, a zahiri mu ba mu ga wani alfanu da yake kawowa ba, tamkar taron shan shayi ne, yaka a yi taron kawai a watse, ba mu cika ganin wani alfanu kai tsaye ba wanda waɗannan manyan ƙasashe na duniya suke ma ƙasashenmu. A zahiri kuma koda sun yi wani abu, to za a ga tamkar bashi ne da ruwa suke ba al'umma. Tunda yanzu ka duba misali kamar Najeriya da ake giyon Afirka a taron ƙungiyar ba da lamani na duniya, ma'ana International Monetary Fund, kaga har sun tsara jirgin shugaban ƙasa a can akan bashin da suke bin Najeriya ta kasa biya. Idan ka duba duk ƙarshen ƙasashen namu, wannan haka za ka ga yana kasancewa, ko da sun je yawanci bashi ne ake cusa musu, kuma ba su sukan da shugabannin ba za su iya biya ba, kuma bashin an ɗauko shi a zahiri za a gaba wai yana amfanan al'umman ƙasa ne ba, yawanci a'a gwamnati ne daga makararrabanta sukan amfana da wannan bashin. To fatanmu dai Allah ya sa wannan da aka je, Allah ya sa ya canja da irin wanda ake yi a baya.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Masana kallon kasa a cikin duniya kamar sun koma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a kulab ɗin Enemita with Lions, kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar Qatar. Yanzu dai ana neman a gyara wannan matsalolin, domin ana don fara tafiya cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar Ivory Coast, Cote d'Ivoire a shekarar 2023 nan. Wannan ne ya sa na hirar da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin ƙwallon kafa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Ga yadda hirar ta mu ta kaya.
To abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru a Qatar, yanzu gyara za ne mai dawowan su nan, saboda akwai yara ma matasa wanda kaga waɗannan da yawa ma akwai waɗanda aka bari aka kai wani su tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yanda aka so ba. Saboda haka yanzu shi president Kafut ya san tsarin da za a yi, saboda da matasan nan da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidaita da yadda za a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire.
To ya kace ganin shi mai kama a matsayin gidan ƙasar Kamaru Onana, wanda yake asince shi a wasa na biyu ba a gan shi ba, kuma ana ganin kamar akwai matsala tsakaninsa da Bosi da kuma shi shugaban hukuma.
To har ila yau dai tun dawowansu nan ba a ce koma kai ba, ko shi bai faɗi maka abin da ya faru ba, shi ma Onana inda bai faɗi da abin da ya faru ba, amma shi coach ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so, shi yace shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yanda dai mu muka ji yayi fishi ya abin nan
amma baka ji an ce kamar akwai wani magana cin hanci da kabar shawa a cikin kulubin kasar Kamaru
a kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su su aka dace a tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president Samuel Eto'o shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yadda da wannan ba shi sa kafin yan wasa su tafi kowa an ba shi kudin shi
ya kake ganin yan wasan da ke kasashen ƙetare musamman kamar kasashen Turai wadanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wasan kasashen kuma su ne suke tsolewa Kamaru ko suke saka Kamaru ya tsari da rufe
yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga iyayensu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su su zo su buga da kankasan iyayensu maza to shi kaji ana so ana tambayan su cin hanci da rashawa akai
ta wannan bangare
aka samu matsala su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku ma yazo Kamaru yayi gashi nan yace gashi ga yayansu da rasu su buga kasan iyayensu amma sha ringa tambayan su da yake daga Turai suke ringa tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
kasar China za ta kashe dala biliyan 143 don yin fito da matakin da Amurka ta dauka na hana ta samun magamin fasahar zamani na semiconductor za a yi amfani da kuɗin ne wajen samar da sassauci ga kamfanonin China da ke kirkiro manhajar chip don su iya kirkirowa da kuma haɓaka fasahar semiconductor ɗin wannan na ɗaya daga cikin matakai uku da China ke ɗaukawa a cewar masu lura da al'amura don kare kamfanoni masu sha'ani da fasahar semiconductor waɗanda ke haɓaka wagegen ɓangaren lataronin China wata gocewar laka da ta auku da asubahin yau ɗinnan juma'a a ƙasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai hukumomi sun ce mutane aƙalla 17 sun kuma ɓace a wannan shiya ta ɗan kama wuri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selangor mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin ƙasar mutane 10 ciki har da yara 5 ɗan shekaru 3 zuwa 15 sun mutu sanadiyar wata gobara da ta ɓarke da asubahin yau ɗinnan juma'a a wani gini mai ɗauke da iyalai a Volkswagen wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa a cewar ministan harkokin cikin gida na Faransa Gerald Damanin Mr. Damanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar Ukraine a yau dinnan juma'a inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da daukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin dumama wuri a sassan kasar da dama.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kasance lafiya.